أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هذا تقول الله تبارك وتعالى ليساكي داو وادمو ونورين مي البركة كما يدمك السابع أكوى النيساتي دومين تناتر دا كاونمو da kuma sauran jama'ar musulmi shine abin da ya shafi addinin mu na musulunci, wato shine gyara ayyukan mu da halaye da maganganu domin shirya kayan mu zuwa lahira. Mun gode wa Allah da ya bamu aran numfashi ya sake dawowa da mu wannan wuri mai albarka domin ci gaba da karatu inda muka saba. A yau insha Allah karatu mu zai dan canja ga wanda muka saba, domin karatu ne a cikin Kitabul Kaba'ir. To, duba da yanayin da muka dun fara na watan azumi, saboda haka za mu yanke karatun mu shigo abin da ya shafi jawabin azumi waɗannan 'yan satuttuka ne insha Allah. Daga baya, idan Allah ya nufa, muka dan yi bayani kaɗan a cikin wannan program din na guzuri kamin tafiya, abin da ya shafi guzurin azumin nan. To, insha Allah, daga bisani za mu koma dorawa inda muke a cikin wannan littafi na Kitabul Kaba'ir. Kamar yadda jama'ar musulmi suka sani, yanzu muna cikin watan Sha'ban. Sha'ban kuma idan ya ƙare, to za a shiga cikin Ramadan. Ramadan kuwa dukkanin musulmi ya sani, kai har wanda ba musulmi ba a yanzu dai sun san wata ne wanda ake azumtarsa. Sai dai wanda ba musulmi ba yake azumtarsa saboda rashin yarda da musulunci. Amma shi musulmi ya san azumi na Ramadan wajibi ne a kansa, wanda shi Ramadan din idan ya kama dukkanin musulmin duniya za su ci gaba da azumtarsa, shi ne ko dai zama kwana 30 ko kuwa 30 ba daya. To, shi azumin nan wajibi ne, kamar yadda karatu zai zo insha Allah wanda za mu dan taba a ciki. Wajibi ne wurin waɗansu mutane, duk wanda ya kasance musulmi, to azumin Ramadan wajibi ne a kansa. Na ɗaya kenan. Na biyu, ya kasance mai lafiya. Mutum yana lafiya, faman shahida minkum shahra falyasumhu. Na biyu kenan, mai lafiya, watan azumi ya kama, to dole ne shi azumin Ramadan din nan. Na uku, ya zama mai hankali. Idan mutum yana da hankali, watan Ramadan ya kama, gashi mai lafiya, gashi mai hankali, to wajibinsa ne shi azumin Ramadan din nan. Na uku kenan. Na huɗu, ya zama mazauni gida ba matafi ba. Idan mutum yana halin tafiya, to babu wajibcin azumi a kansa, sai dai idan ya ga yana iyawa ya yi. Wannan shida da wannan zabi, kamar da karatu zai zo insha Allah. Na biyar, ya kasance ba jinin haida ba jinin haifuwa. Wannan illa ce wadda za ta hana azumi, tare da kuma mutum yana da lafiya. Kaga mai haila ba wani jini bane na ciwo, haka haifuwa mafi yawa ba wani jini bane na ciwo wanda zai hana azumi a mafi yawan mata. To, wannan dai shine a takaice, amma za a ji su ɗaya bayan ɗaya a cikin wannan karatun da za mu bi insha Allah. Saboda haka, fatan mu wa Allah tabaraka wa ta'ala, Allah ya sa sauran kwanukan da suke muna saura ga Ramadan din, Allah ya sa muna albarka gare su, kuma Allah ya sa muna da rayuwar mu da lafiyar mu da kwanciyar hankali Ramadan din ya kama, kuma Allah ya bamu ikon yi albarka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hore muna lafiya da abin da lafiya take da bukata, da imani shine shugaba a cikin wannan ibada. Allah ya hore mana su, lokacin azumin da kuma sauran lokutan da zasu zo muna nan gaba albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa sawmu shahr ramadan faridatun. Wato mala yace mutane su sani azumtar wannan wata na Ramadan wanda muke duban sa nan gaba kadan faridatun wajibi ne, farilla ne. Yusamu li ru'yatil hilal, jama'ar musulmi sukan dauki azumin nan da ganin jinjirin wata din. Wa yafdaru, akan ajiye azumin nan li ru'yatihi, idan aka ga wata din, wato aka ga watan Shawwal. Idan ana cikin Sha'ban kamar wanda muke a yanzu nan, idan Sha'ban ya kai 29, to za a ran da yake 29 din nan da yamma za a ci gaba da duban jinjirin wata. Idan Allah ya sa aka ganshi, to gobe sai a tashi da azumi, sai a ce an ga wata a yau, saboda gobe ɗaya kenan. Idan ko Allah bai sa aka ganshi ba, Sha'ban ya cika 30, to waye wagarin 31 ba 31 sai ya zama 1 ga Ramadan, ko an ga watan ko ba a ganshi ba. To haka ana nan ana yin azumin Ramadan din 1 2 3 har ya kai 29. To ranar da Ramadan din ya kai 29, to za a ci gaba da duban wata din, idan Allah ya sa aka ganshi. Kamar da karatu zai zo nan gaba, da akwai ka'idodi game da ganin. Idan Allah ya sa aka ga watan ranar 29 ga Ramadan, to gobe ya zama 1 ga Shawwal kenan, wanda muke ce mu watan sallah karama. To idan ku Allah bai sa aka ganshi ba, to sai a ci gaba, Ramadan ya zama 30. To idan aka cika 30 gobe, 31, to ba 31 a cikin watanni na Islam, to gobe sai ya zama 1 ga watan Shawwal kenan. Shine ma'anar yusamu li ru'yatil hilal wa yufdaru li ru'yatihi. Kana 30 yawman aw 29 wa 20 yawman. Kana 30 yawman ya zama kwana 30 ne, aw 29 wa 20 yawman, koko kwana 29. Wato ma'ana ko dai shi Ramadan din ya zama 20, ya zama 30 yawman kenan, aw koko ya zama 29 wa 20 yawman, kwana 29. Kamar na faɗa a baya, idan an ganshi ranar 29 da yamma, to shikenan gobe 1 ga wata kenan na Ramadan. In ko wurin ajewa ne, 1 ga wata kenan ga Shawwal. Idan ko ba ganshi ba, to za a girga a cika ya zama 30, inna farkon duban watan ne Sha'ban ya kai 30, gobe sai ya zama 1 ga watan Ramadan kenan. Haka wurin ajewa kuma za a yi. Shine ma'anar kana 30 yawman aw 29 yawman. Fa in gummal hilalu, idan Allah da ikon sa yasa aka rufe watan saboda hazo ko gizagizai, Allah shine yake da ikon sa, to ba a ganshi ba saboda hazo yayi yawa, gizagizai sun yawa, fa yu'addu 30 yawman, sai a kirga watan na Sha'ban ya kai kwana 30, idan wurin dauka ne. In ko wurin ajewa ne, sai a kirga Ramadan din ya kai 30. Wani dalili zai sa a kirga shi ya kai 30? Saboda ba a ganshi ba ranar da watan farko ya zama 29, Sha'ban kenan, a wurin dauka, ko kuma ranar da Ramadan ya kai 29 lokacin ajewa. To sai a kirga shi ya kai kwana 30, fa yu'addu 30 yawman min gurati shahri, daga wannan wata din wanda ake cikin sa. Alladhi qablahu, wanda yake gabanin wanda ake son ya kare a ci gaba ga wata na gaban sa, shine Sha'ban, shi ake sauraron karewarsa. To idan bai kare ba 29, wato ma'anan karewansa shine ganin sa shi wata. To idan ba a ganshi ba, sai a kirga min gurati shari ga wannan hasken watan na Sha'ban ya kai 29 ba a gan shi ba, sai a girga shi kai kwana 30. Wata allazi qablahu, wanda yake gabanin Ramadan din, shine Sha'ban. Kuma yusamu, daga nan kam idan an girga Sha'ban ya kai 30 ba a ga jinjirin wata ba na wanda ake cewa Ramadan din, to ranar da ya kai 30 shikenan Sha'ban ya kare, ko da ba a gan shi ba. Gobe kam sai a tashi da azumin Ramadan, dukkanin musulmi sai su yi niyyar daukar azumi ko an gan shi ko ba a gan shi ba. Waka zalika, kama haka hukuncin yake fil fitri, a wurin ajiye azumi, wato wurin sallah. Wato anan malai yana so ya nuna mana cewa ka'idar abin da shari'ar musulunci ta tanada shine ana fara azumin Ramadan ne lokacin da aka ga watan Ramadan. Idan watan farko na kusa da Ramadan shine ake cema Sha'ban, ya kai 29, to za a ci gaba da duban watan. Haƙƙi ne a wurin kowane musulmi ya sa ido wurin duba ganin wata din, ko Allah zai sa wani daga ciki ko wansu daga ciki su gan shi. Idan aka yi ta duba, ba a gan shin ba, ba matsala. Shikenan gobe ba za a ce ɗaya ga Ramadan ba, sai dai a ce 30 ga Sha'ban. Idan ya cika 30 ne, to gobe 31, ba 31, ko an ga a Ramadan ɗin jinjirin wata ko ma ba a gan shi ba, to wannan za a ci gaba da azumin Ramadan ne ƙadan. Kuma ijma'an a wurin malamai, ba wani taraddudi ko ikhtilaf ko tawilan babu. To haka a wurin aje azumin, an fara azumi ya kai 29, to ranar da ya kai 29 an buɗe baki, to mutane za su ci gaba da duban jinjirin wata na Idul Fitri, wato watan Shawwal kenan. Idan Allah ya sa aka gan shi a ranar, to kowa zai aje azumi kenan. Gobe idan an waye gari 31 ga watan Ramadan, babu 31, saboda haka sai ya zama gobe 30 kenan ga Ramadan. Saboda haka, tunda Allah ya sa an gan shi, to gobe ba za a cika 30 ba, sai a ci gaba da yin Idul Fitri din nan ranar da ta zama ɗaya ga watan Shawwal kenan. To idan ko Allah ya sa an yi 29 ba a ga watan ba, saboda wasu dalilai wanda Allah shi yake kawo su, ko dai hazo ko gizagizai ko dai ikon Allah kawai, so ba a gan shi ba. Domin Allah shi yake fidda watan lokacin da ya so fidda shi, illa ka'ida dai 29 a duba. Idan Allah ya sa an gan shi, fa ni'ima. Idan ba a gan shi ba kuma ba matsala, to gobe sai a ci gaba da azumi. Idan ya kai 30, to wayewar gari idan aje azumi kwana 30 ko an ga wata ko ba a ga wata ba, ba niyyar azumi, ba ɗaukar azumi, saboda babu wata mai 31. Saboda haka gobe ya zama ranar sallah kenan, Idul Fitri, wanda muke ce masallan sallah ƙarama, to sai aje azumi. To wannan shine a gurguje bayanin abin da malai yake nufi a wannan karatun da muka yi a farko. Wa yubaytu siyamu fi awwalihi, mai azumi yana kwana da niyyar azuminsa a cikin farkon wata. Idan Allah ya sa aka ce yau an ga watan Ramadan da yamma, to gobe ɗaya ga watan Ramadan ɗin kenan, ran da aka gan shi ba a kirgawa da ranar, to kana jin an ga wata za ka yi niyyar azuminka. Ce to Allah na niyyar azumin wannan Ramadan ɗin, farkonsa har ƙarshensa, ko haka ka faɗa wannan ya yi, ko kuma na niyyar azumin watan Ramadan ko dai 29 ko kuma 30. Kamar da bayani ya zo a baya, tun da ayi ta 29 ayi 30, gani da rashin gani shi ke kawo haka. Ko a zuciyarka kawai ka kulle, tun da an ga watan nan alhamdulillah, yanzu kam mun shiga cikin watan azumi kenan, sai kuma sanda aka kare, wannan niyya riga ya tabbata. Domin ayi ta niyya mahalluha alqalb, bagiranta shine zuciya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa shi ma kowanne ibada inda abu ne da yake ce mai ibada to wajibin mai yin ta ne shi niyya da za a ga watan nan mutum bai niyyar azumin nan ba to yayi ta azumin ba da niyyar azumin ba to azumin bai yi ba amma wajibin mai azumi ne ya daura niyyarsa da jin an ga wata tun kam alfijir ya fito na ɗaya ga wata wannan watan da aka gani na Ramadan din tun lokacin da kaje an ga wata din nan to wajibin ka ne ka kulle niyyar za mu tashi da azumi gobe da kai wannan to niyya riga ya tabbata to dan mutum yayi wannan walaysa alaihi albayatu fi baqiyatihi bai zama wajibin sa ba a ce sauran kwanuka kuma sai yayi niyya tunda kai niyya a yau da aka ce an ga wata yace to alhamdulillah gode wa Allah Allah ya sa an ga wata gobe kam sai azumi Allah ya gwada muna karshen watan nan lafiya to wannan niyya ta riga ta tabbata to babu cewa kullun zaka dau azumi sai kai niyya daidai wannan maganar amma su malamai suna ganin kullun sai kai niyya to kuma in ma wannan maganar muka dauka to ai ko kullun mai azumi sai ya dauki niyya tunda duk wanda ya sha ruwa ya bude baki abinda zuciyarsa take nuna masa baya da nufin cewa gobe ba zai yi ba ina nufin dai insha Allah da jiji zai sahur kuma bai sahurun ba ya aje Allah shi gwada muna gobe lafiya ko Allah ya nuna mana na gobe ba mai azumi dai wanda zai aje azumi inda Ramadan ne ya sha ruwa ya bude baki baya da kudirin gobe tashi da azumin to kaga ko wace magana muka dauka to shi mai azumi kullun da niyyar sa ma yake to a wurin niyya din wato kode karatun zai zo a nan gaba amma a gurguje a wurin niyya mutum ba zai yi niyya ba ta gabaci ganin wata din nan yanzu misali da za a ce 29 ga watan Sha'ban sai mai azumi ya ce to ga dai ina jin bacci kuma gashi har yanzu ban ji alamar duriya an ga wata ba bari in kwanci na bari in sahur ma in ci abinci na in Allah ya sa na waye gari an ganshi shikenan dama na dau niyya na in ko ba ganshi ba kaga sai aje azumi to ko an dace an ga watan to azumin bai yi ba dalili kuwa saboda niyyar sa ta gabaci garin wata din to shine ƙarin bayani akan wannan wa tumu siyama ila layl ana cika azumi zuwa dare da rana ya fadi wajibin mai azumi ne shi aje azumi idan bai aje ba to wannan kan ba azumi yake yi ba shi na dai wani abu ne daban amma ba azumi ba sannan ba jarunta bane ba ibada bane idan dai rana ta fadi to in dai ga abin bude baki mutum ya bude an fi so mutum ya bude baki da dabino idan babu ya samu wato yayin itace masu tsafta ya buda da su ko kuma ya samu ruwa ya buda da su ya buda baki da su wannan su ne abubuwan da aka fi so a buda baki amma duk abin da mutum ya buda baki da shi in dai ba abin da ya haramta bane shi ko abin da ya haramta a ci dama ko ba buda baki a wurin azumi ba cin sa ma haramun ne to wannan ba a buda baki da shi dan mutum ya ƙara haramci akan haramci ba kayan azumi kai ibada sannan ka bude baki da butulcewa Allah abinda Allah ya ce kar kai kuma ka ce da shi zaka farawa saboda haka masu azumi su kula farko abinda ya kamata mai azumi ya kula ko da binan ne ko yan itacen ne ko ruwan ne ya kasance duk wanda zai bude baki da shi ya zama na halalin sa ne idan ba na halal bane to ka bude baki da haramun kenan wal iyazu billah Allah ya kiyaye mu da irin wannan muguwar tabi'a bai kyau ba kuma ya azumi ya bude baki da abin da ba halalin sa ba saboda haka mutum shi kokari shi taka tsantsan shi kafa wurin neman halalin sa ya kasance da shi ne za ya bude baki amma akwai tsoro wa mutumin da ko ana jima sa tsoro mutumin da zai kai azumi ya bude baki da abin da ba halalin sa ba to kuma wurin cewa ana cika azumin nan zuwa dare to kar mutum ya je wurin gaggawa domin zai zo nan gaba kaɗan ana so a gaggauta buɗe baki. To kar a yi gaggawan da za a yi gaggawa a buɗe baki kan rana ta faɗi. Wai tun musiyama ilal laili wa min as-sunnati, yana daga cikin abin da yake sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, abin da yake ɗabi'ar annabi shine ta'jilul fitri, gaggauta buɗe baki, wa ta'khirus suhur, da kuma jinkirta suhur. Buɗe bakin nan sunna ne, kuma ana buɗe bakin da abubuwan na faɗa ɗin nan a dazu, wanda idan mutum bai samu ba, duk abin da ya samu indai abinci ne ya buɗe baki da shi, amma fa ya kasance na halalin sa ne. To a gaggauta ɗin nan da rana ta faɗi, mutum ya buɗe bakinsa, sunna ce, ɗabi'a ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ɗabi'a kyakkyawa wanda mutum yakan samu lada da yawa saboda aikata haka. Ba a buɗawa da abin da yake haramun, Allah ya kiyaye mu. Buɗe bakin nan a gaggauta shi sunna ce, a samu lada, wa ta'khirus suhur, da kuma jinkirta suhur. Wato suhur shine cin abinci kan alfijir ya fito, shine suhur, wato cin abinci da jijjihi, abin da yasa ce masa suhur din nan saboda ana yin sa da jijjihi. To wannan indai dare ya yi, mutum ya ɗauki ya ajiye azumi, daga nan tun an fi so dai buɗe bakin ya zama sulusul laylil akhir, wato sulusin dare na ƙarshe, bakin ƙarfe uku ɗin nan zuwa huɗu zuwa abin da ya ƙasa, to sahur ɗin kai kasance haka. To shi ma ƙarshen jijjihin to ya fi kyau. Sabai sun rawaita, akwai sahabin da ya faɗa, ya ce aka tambaye shi, shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi jinkirin sahur, shi ma haka yake, ce haka yake. To menene Aisha ma ta rawaita hadisin, ta ce suhur ɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙare shi wato kamar sauran filin da yake ragawa ga tayar da sallah, wato karanta aya 50 ga wanda kuma ba ayoyi dogaye ba, kasan akwai aya doguwa irin su idza tadantum bi dainin din nan, aya ce wacce take wajen su muni ɗaya ba irin ta ba, kamar da irin ayoyi irin su ko su suratul najmi din nan, ko abin da ya kaza kasa irin da ya ayoyi ga jariru din nan. To karanta aya 50 tsakanin suhurin annabi sallallahu alaihi wasallama da yin sallah, to kaga dai ba zai wuce minti 20 ba kenan, a tsaka-tsaka kenan tsakanin suhur da yin sallah. To ana so dai suhur din nan dai ya kasance ƙarshe-ƙarshe, amma kar mutum ya je ƙarshe-ƙarshe kuma ya ƙure ya je cin abinci kuma bayan alfijir ya riga ya fito, shine ta'khir suhur, jinkirta suhur, sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah, ana nuna lokaci yayi, za mu kwana anan insha Allah, idan Allah ya kai mu a sati mai zuwa, to sai mu dora inda muka ajiye, za mu ci gaba da wannan karatun ne waɗannan satuttuka da suke saura zuwa Ramadan din, domin dama shi sunan program din guzuri kamin tafiya. To kaga ya kamata mu yi guzurin azumi kamin mu fara azumin, da fatar Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa mu, wanda suke sauraron mu kusa da nesa, su ma Allah ya ba su ikon aiki da shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna addu'a, muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fi muna kurakuran mu manya da ƙanana, wanda muka sani da wanda ma mun manta da su, wanda muka yi cikin ganganci da kuskure, duka Allah ya fi muna albarka annabi. Sannan muna addu'a Allah ya tausaya mana laifukan da muka yi masa, ya jarabe mu da wannan tashin hankali a wannan ƙasa tamu. Allah ya yi muna wannan, Allah mun tuba maka ka yi muna wannan, Allah ka ba mu da tsuwa da kwanciyar hankali a ƙasar mu Najeriya. Allah ka gani ba mu da ƙarfi, ba mu da dubara, ya Allah sai gare ka. Ya Allah muna tawassuli da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ka ba mu kwanciyar hankali da lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Wannan musiba Allah ka yayi muna ita, ka maida mu a cikin natsuwar mu da kwanciyar hankali fiye da inda muka fito, inda muka saba albarka annabi, mu dinga walwala da yawo da jin daɗin mu fiye da inda muka saba albarka annabi. Allah kai muna haka, ka tausaya muna, ka yayi muna wannan musibobi, kai muna gafara zahirin da batini. tsaron da kasan Najeriya lafiya masu mulkin mu Allah muna roƙonka ka saita mana su a daidai ka ture mana su ga abinda ba daidai mu Allah kai mana haka Allah ya sa mu yi ƙarshen ƙure albarkar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima aghliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم.